Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da misali Shehu Ashaka zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda gwamnatin Kaduna ke tsara bude wajajen ibada a Jamhuriyar Nijar kuma likitoci ne ke so a kula da su a yayin da suke aikin yaki da cutar coronavirus. Zamu leka jam'iyyar APC don jin sabon korafi akan mulkin shugaban jam'iyyar Adam Kwanchemuni. Muna dauke da shirin nan na daina shan kwaya sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma duk sai kun saurare cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Dubban masu zanga-zangar adawa da nuna wariyar launin fata a sassan duniya sun bazama a titunan biranen Roma, Berlin, London da kuma Paris. Yayin da wasu masu zanga-zangar sun harzuka ne sanadiyar mutuwar George Floyd, ba Amurkin nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda ya danne wuyansa a birnin Minneapolis. Wasu a kasashen Turai sun yi boran ne domin an so sa musu inda ke musu kaikayi. Wato kan yadda ake fuskantar irin wannan matsala a nahiyar ta Turai. A birnin Roma, dubban masu zanga-zangar sanye da ababen rufe fuska sun dunguma a wani fitaccen dandali a jiya Lahadi, wanda wannan shine karan farko da aka fara gudanar da zanga-zangar adawa da wariyar launin fata a birnin. A London ma, dubban masu zanga-zangar ne suka bazama a tituna, wasu kuma a kofar ofishin jikadancin Amurka. Duk da cewa jagororin gangamin sun ce muradinsu shine su yaki da matsalar nuna wariyar launin fata a Burtaniya. To a nan Amurka kuwa, ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka taru a kusa da fadar White House da ke nan birnin Washington, inda aka gudanar da gangami a rana ta 10 kan matsalar wariyar launin fata, da kuma yadda 'yan sanda ke cin zalin jama'a wani abu da ya kai ga mutuwar George Floyd. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar sun yi tattakin ne a jiya Lahadi a gefen wani rukunin shagunan kasuwanci da aka wa lakabi da Black Lives Matter, wato rayukan baƙaƙen fata na da muhimmanci, wanda ba shi da nisa da fadar ta White House. Gabanin hakan dai a jiya Lahadi, shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya ce, ganin yadda aka gudanar da zanga-zanga cikin lumana a ranar Asabar, ya ba da umarnin a fara janye jami'an tsaro na musamman 5,000 daga birnin na Washington, wanda aka jirge su domin kwantar da tarzoma da taso a makon da ya gabata. Sama da mutum 10,000 suka fita zanga-zangar lumana a ranar Asabar a birnin na Washington, yayin da a jiya Lahadi ba a ga wani abu da ya nuna alamun tashin hankali ba. To kuma mun Amurkan sun ba waɗanda suka fita zanga-zangar shawara da su je su yi gwajin cutar COVID-19 bayan sama da mako guda da suka kwashe suna yin tattaki tare da yin cuɗanya da juna. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce za su buɗe wasu sabbin cibiyoyin gwajin cutar guda 15, inda ya kira ga waɗanda suka shiga zanga-zanga da kada su ɗauki abin da wasa. Haka zalika hukumomi a biranen Atlanta, San Francisco da Seattle duk su ma sun yi makamancin wannan kira ga jama'ar da suka fita zanga-zanga da su je su yi gwajin cutar ta coronavirus. A dai yau Litinin ake sa ran sama da mutum 400,000 za su koma bakin aiki a New York, birnin da ya fi kowanne yawan jama'a a Amurka, wanda wannan shine zangon farko na maido da al'amuran yau da kullum a birnin. Haka zalika wannan zai zamanto karo na farko ga jama'ar da za su dunguma zuwa tashoshin jiragen kasa a cikin wata uku da aka kwashe ba a fita. Sai dai dubban gidajen cin abinci da ke birnin za su ci gaba da kasancewa a rufe akalla zuwa ƙarshen wannan wata. Wakili na musamman da Amurka ta naɗa kan sasanta rikicin Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya gana da shugabannin Taliban a Qatar, inda suka yi bitar matsayin da aka cimma kan zaman lafiya tare da kungiyar mai tada kayar baya. Ana sa ran wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen gumman shekarun da ƙasar ta kwashe tana fama da rikici, yayin da yake ƙarin haske kan wannan zama da aka yi a jiya Lahadi a birnin Doha. Kakakin kungiyar ta Taliban ya ce wakilin Amurka na musamman Khalilzad ya samu rakiyar General Scott Miller, wanda shine kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan. Kakakin kungiyar ta Taliban a ofishin kungiyar da ke Doha, Suhail Shaheen, ya wallafa a shafin Twitter cewa bangarorin biyu sun amince da a hanzarta sakin fursunoni sannan a fara sulhun cikin gida, baya ga wasu batutuwa da suka shafi abubuwan da aka amince cikin yarjejeniyar. A dai lokacin bukukuwan sallah karama ne Taliban da gwamnatin Afghanistan suka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta wacce ta kare a ranar 26 ga watan Mayu. Sai dai tun bayan hakan kuma har-haren da ake kaiwa Afghanistan din sun kazanta. Lamarin da ya sa makon da ya gabata dakarun Amurka suka kaddamar da wasu har-haren sama domin dakile waɗanda mayakan Taliban ke kaiwa akan dakarun Afghanistan. Dumbin ƴan ciranin ƙasar Mali da suka makale har na tsawon wata uku a Nijar saboda rufukan yakoki da aka yi sanadiyar cutar COVID-19 sun koma gida. A farkon makon nan ne hukumar da ke kula da ƴan ciran ta duniya ta samu damar mayar da mutum 179 zuwa Mali, waɗanda aka ajiye su a wasu cibiyoyin hukumar da ke yamai da birnin Agadez a Nijar. Cikin makonni biyu da suka gabata, hukumar da ke sa ido kan masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar mayar da wasu 'yan ciran 43 zuwa Burkina Faso, sannan ta mayar da wasu 58 zuwa Jamhuriyar Benin. Ministan harkokin wajen India ya ce ƙasarsa da China za su cimma wata matsaya cikin lumana game da takaddamar kan iyaka da ta kaure a tsakaninsu. Ministan ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi, kwana guda bayan da kwamandojin ƙasashen biyu suka yi wani zama domin samar da maslaha game da rikicin da suke yi da juna a yankin Himalaya wanda aka kwashe wata guda ana yi. A dai watan Mayun da ya gabata, jami'an ƙasashen biyu da ke sintiri a gabashin yankin da ake kira Ladakh mai muhimmanci ga ɓangarorin biyu suka samu sabanin da ya kai ga aka yi fito-na-fito, yayin da jami'an India ke zargin takwarorinsu na China da shiga yankinsu tare da kafa tantuna. China ta musanta wannan zargi.
Madalla, biyo bayan sasauta dokar zirga-zirga da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma akasarin jihohi suka aiwatar da hakan, jihar Kaduna na daga cikin jihohin da dokar ta fi tsauri don matakan yaki da coronavirus. Isa Lawal Ikara, Jamuji.
Ganin yadda wasu al'ummar jihar Kaduna ke ta mamakin ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta bude kasa don a yi ibada, amma jihar Kaduna ta ce lokaci bai yi ba tukuna. Ya sa gwamnatin jihar Kaduna karin haske akan abin da ya sa bude guraren ibadu a jihar Kaduna ke daukar lokaci. Akalla dai makonni 12 kenan aka dauka kulle a jihar Kaduna ba tare da zuwa wurin ibada, musamman dai sallar Juma'a da kuma coci-coci na ranar Lahadi ba, wanda hakan ya sa yanzu haka gwamnatin jihar Kaduna ta kira dukkanin malamai domin duba da yiwuwar ganin an koma gurin ibada kamar yadda aka fara a sassan wannan kasa. Malam Abdalla Yunus Abdalla ɗaya ne daga cikin masu taimaka na musamman a ofishin taimakawa gwamnan jihar Kaduna akan harkokin kafafen yaɗa labaru, kuma ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tarurruka da kuma shirin buɗe jihar Kaduna da ake ciki yanzu.
Shugaban ƙasa abin da ya ce shi ne cewa sun ma yana shawartar jihohi su je a matakinsu na jihohi su duba matakan da za su ɗauka domin buɗe waɗannan kasuwanni da wuraren ibadu da sauransu. Kuma haka duba gwamnatin jihar Kaduna a ranar Alhamis ta zanta da sarakuna shi wanda shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna shi ya jagoranci wannan, sannan kuma shi sakataren gwamnati shi kuma ya jagoranci tattaunawa da malamai, kwamishinan kasuwanci da kirkire-kirkire kuma ya zauna shi ma ya zanta da shi kuma shugabannin kasuwanni. Saboda an ka duba za a ga cewa wata wurin biyu da sauransu aka yi yankun a yi garaje kawai a buɗe kasuwannin nan da wuraren ibadu, sai ya zama na cewa wahalar da aka sha a baya duk ya zama a banza.
Malam Abdalla, kun ji korafin da wasu ke yi cewa duk da rufe Kaduna ana ta mamakin yadda ake ganin adadin kuma mutanen da ke kamuwa, musamman ƴan kwanakin nan da ka ji 10, 19, har 20.
Abinda mutane ba su gane ba, jihar Kaduna da mutuncin ta fita da sanarwa ma'aikatar lafiya ta ce kwanan nan za a ga alamar cewa adadin mutane yana ƙaruwa domin saboda tana gwajin ne sosai, yanzu ta buɗe wuraren gwaji sannan tana gwajin maimakon da wanda ɗan mutum ɗaya ya kamu shi ne za a bi wanda suka yi mu'amala da shi, yanzu gwajin ake sosai.
Yanzu haka dai wasu daga cikin malaman da suka halarci wannan ganawa da gwamnatin jihar Kaduna sun dawo da yakinin cewa suna ganin akwai yiwuwar a buɗe gurin ibadu a cikin wannan mako da za mu shiga.
Sunana Ahmad Abubakar Mahmud Buni. Kuma wannan taro da aka yi na malaman addini ana so a ji ra'ayinsu game da buɗe masallatai da coci, kuma muna fata din abubuwa sun tafi yadda suke haka, insha Allah muna da fata nan da sati ne a buɗe.
Sunana Rabi Abdullahi, chairman of Jihar Islam da Jihar Kaduna. Eh, alhamdulillah mun samu kyakkyawan masaya. Gwamnati na farko duka za a fara harkoki na sallaci daga Alhamis Talata zuwa sallar Juma'a, insha Allah za a fara. ba kai ka'idoji da aka bada muna fatan juma'a da zuwa fara sallar isha
rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kristoci ta nigeria reshen jihar kaduna kan kuma shi ya jagoranci kristoci wajen wannan taro
to mun samu fahimtar juna sosai a wannan taro wanda ya nuna mun ma kusa shi ga daki dan ba da juma'a ba za a buɗe wuraren ibada amma ba zai yi yoyo ba domin musamman da ya kamata mu gyara su Allah ya so yayin da nan da kwanaki kadan zamu gyara su kuma ladi juma'a mai zuwa ko kuma ladi mai zuwa juma'a za su ga mun kuma wurin ibadan mu
ni ne yusuf shaya tambalan akwai alƙawarin cewa za a buɗe wuraren ibada sannan akwai waɗansu sharuɗa waɗanda za a kiyaye wanda an danka mana na waya mu samu mabiya ne musu bayani tun ma kafin gwamnati ta fito da sanarwa
Jihar Kaduna dai ita ce jiha ta farko a arewacin Najeriya da aka fara rufe ta tun bayan barkewar cutar corona wanda mai yiwa kuma wannan ne yasa mutane suka kagara danganin sun fara fita don fara walwala duk kuwa da yake gwamnatin Jihar Kaduna ta riga ta ware wasu kwanaki uku a makon da ake fita don nemo abin da al'umma za su ci Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
an gaishe ka na Ikara Jamhuriyar Niger wakilin mu Sulaimu Muni Barma ya ba mu labarin bukatun likitoci na a rika kula da walwalar su a daidai lokacin da suke himma da yaki da cutar annobar coronavirus.
Alƙaluman da hukumar kiwon lafiya ke fitarwa a kowace rana a Jamhuriyar Niger na nunin yawan waɗanda suka harbu da kwayar cutar corona na ƙara ja da baya a wannan ƙasa. Yayin da dai bangare adadin waɗanda suka warke ke cirawa sama a kullumin sabanin yanayin da aka shiga a ranakun farkon bullar wannan annoba inda wancan lokaci fargaba ta mamaye zakatan al'umma sakamakon lura da yadda kwayar cutar ke yaduwa sakataren kungiyar kwararrun likitoci ta San Famed Dr. Ila Alasan ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira cigaban da aka samu
lalle mun fara ganin abin ya fara ragewa tunda in kuna tunani ne lokacin da abin ya fara akwai lokacin da a sati guda an samu kamar mutum kusan guda 200 da aka wargiri mutum 38 ne suke nan suna shan magani a likita daban-daban in kuka dauki ranar jiya mutum uku ne suka bayyana wanda ke da wannan ciwo kenan sai mu ce lalle akwai ci gaba an tuka a wannan kokowa da ake da coronavirus mai ba wai ciwo ne ya tsaya ba mai abin yayi dama don kenan muna amfani da wannan dama mu ce mutane ayi hatara kenan matakan nan da anka ginyata wanda ya kamata mutane su respect kenan mutane su amfani da su don a kare kamuwa da wannan ciwo
gwamnatin Niger a jerin sanarwar da ta fitar a yan kwanakin nan ta yaba da nasarorin da aka samu a kokarin murkushe wannan annoba abinda ake dangantawa da dagewar ma'aikatan kiwon lafiya a kowane mataki saboda haka kungiyar San Famed ta yi kiran hukumomi akan maganar kyautata rayuwar likitoci
kashi ana cewa fa a aika soji da yunwa yayi yaki to mu da yunwa mun ka tafi mun kai yaki kuma yakin nan muna sararan mun ci wannan yaki in kuna tuni nan da shekara guda da rabi da muke so kongres akwai korafe-korafe wanda muka kawo ma gwamnati muna sa ran ayi amfani da wannan dama a shafe mana hawayenmu akwai ma'aikata ma wanda an ka ɗauka su 250 tun cikin watan November na 2019 suke nan suna aiki ba su da albashi kuma suna daga cikin wannan organization ta wannan ciwo kenan ya kamata mutane a samu a biya su albashinsu ba wani abu ne wanda ya taka karya ba kenan ana iya samu ayi amfani da wannan dama domin a shafe mana hawayenmu
likitoci da dama ne aka bayyana cewa sun kamu da cutar COVID-19 a washegarin barkewar wannan annoba a Niger abinda yasa shugaban kasa Isu Muhammadu a jawabin sa na watan Afrilun da ya gabata tabbatarwa likitoci cewa gwamnatin sa za ta kare su daga hadarin harbuwa da kwayar wannan cuta sannan ya sha alwashin samar da karin ma'aikata da kayan aiki har ma da matakan inganta rayuwar likitoci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaishe ka Sule da dimbin masu sauraron mu da ke sauraron shirye-shiryen mu a kullum sau hudu a wuni.
gabanin zaben Fidogoni na jam'iyyar APC don zaben gwamnatin Edo da Ondo.
Wasu manyan ƴan jam'iyyar sun buƙaci shugaba Buhari da ya zuba ido kan shugaban jam'iyyar Adam Shamuli da suka ce salon mulkin sa na haddasa wa jam'iyyar cikas. A taron manema labaru a Abuja, tsohon mai binciken kuɗi na narkakkiyar jam'iyyar CPC, Kaftin Bala Jibril ya nuna fargabar nasarar jam'iyyar nan gaba. Matukar ba a samu sauyin manufofin Oshimule ba.
Wata jam'iyyar ce ta fara yi ko ta taɓa yin online registration. Rijista na shiga cikin jam'iyya ta kafar yanar gizo wata jam'iyyar ce ta fara yi. Kuma in an ce ta munta yi yaushe ta yi. Yaushe ta yi ba da sanarwa za ta yi. Ta wani portal aka yi har za a zuwa ce. To in aka kawo wani rijista wadda ba ta zama ta ƙwarai ba. To wannan yana so kama na gudu yana so ya sake kada mu zaɓe. To wannan muna gaya wa shugaban ƙasa, muna gaya wa leader na jam'iyya wato shi Chief Bola Ahmed Tinubu ya fassan cewa wannan mutumin yana so ya kai mu ne ya baro. Ba mu san me ajandarsa ba, amma duk abin da yake take-taken sai ya lalata jam'iyyar APC. Dan haka mu kuma a tunaninmu shi mai gida shugaban kasa Muhammadu Buhari ɗaya daga cikin abin da zai bari na tarihi shi ne a kansa aka fara yin maja na jam'iyya, kuma a kansa aka fara neman tsaida adalci a cikin jam'iyya. Tunda shi ya sha wuyar jam'iyya din akai ɗaya akai biyu akai ta canje-canje sai da yanzu aka zo aka taru akai wannan maja kuma muka kai labari. To ya kamata a ce ya bar abun da wasu ma za su shiga a sake ci gaba da cin zaɓe a cikin jam'iyya. In ko ba haka ba wallahi yana tafiya jam'iyya ta rushe. Mu da muka ba da rayuwarmu, muka ba da dukiyar da muke da ita, muka yi duk abin da za mu iya yi, ba za mu samu madafar da za mu sake takawa mu hau mu shiga zaɓe ba.
A ra'ayin Kaftin Bala Jibrin kenan. Ibrahim Masari shine sakataren walwala na jam'iyyar da ke kan gaba wajen kare mulkin na Oshomole.
Tana da mai girman shugaban ƙasar tarayyar Najeriya da ya shiga ya sa baki da wannan darura kada wannan 'yan tsaron mutane su zo tarwatsa jam'iyyar APC.
Masu sauraro kar a sha'afa, kuna sauraron shirye-shiryen nan na musamman daga ofishin sashen Hausa da ke Abuja. Kamin mu ci gaba a shakata da wannan.
Cikin kasata ba zaran
Badalla. Ga Binta Yaro daga Washington DC da shirin a daina shan kwaya.
Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. Tukar a sha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na Adela shan kwaya. Suna na Binta Esiru, jagorar wannan shiri. Da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Sun ku suka ji a shirinmu da ya gabata inda aka tattauna da komandan NDLEA na jihar Adamawa Alhaji Idris Bello game da matsalar shaye-shaye a jihar. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu za mu ci gaba akan matsalolin da hukumomi kan fuskanta wajen yaki da miyagun kwayoyi. Yanzu bari mu koma jihar Adamawa a Najeriya inda wakilin Ibrahim Abdul Aziz zai ci gaba da tattaunawa da komandan NDLEA na jihar Alhaji Idris Bello.
Kaman wani matsalolin hukumomi sun ta in kuna bayani wannan aika.
To ai ka sako matsaloli da yawa. Kai na farko akwai dai in yadda da mutane kuma aka ji za ga cewa in ka je kame kila akwai yan angon ko yan nuna suna so su tausayawa da za a kama ba su a kama su. To akwai no matsalolin abubuwan aiki mali ba muna su bane ba gamsassu yadda muke so amma alhamdulillah kuma matsalan wannan yanzu kai yake aiki kudi wannan abin na son kudi za ka ga kafin ma wasu su baka ayyukan za su ce maka ga abin da suke so ko kuma ga yadda suke so sai akwai da irin waɗannan kinan zalolin da muke fuskanta amma alhamdulillah dai muna no san yadda dai muke kuma Allah na ba mu nasara akai
kamar yadda ka faɗa a duka waɗannan matsalolin kuna tantaran daga ba tambo wata wani bakin shi ne mutum magana su kansu wanda ake ganin su su kuma a wani lokaci su kan yi tsare wajen bayyana irin mafiyoyin ne suke wadannan da kansu al'umma.
Eh muna abu daidai gwargwado don you know yes su suna tsoro ne kada su zo su bada you know wani jawabi kuma daga baya a zo a ce su ne amma insha Allah na ga naga musu mu dai annan wannan ba zai taba faruwa ba. Kowane ne su zo nan su ba mu duk abin da sirrin da za su iya ba mu ko menene kuma insha Allah abin cikin sirri ba za su sani ba kuma za a yi aiki yadda ya kamata amma kai wannan ma ai da muka yi bayan haka kwatsan muka shiga wurin bayi ai mun amfani da wasu wannan mutanen kafin mu shige don in je ka zace za ka yi aiki haka nan ka tafi kai haka nan za ka ba kai za ka yi nasara ba. To alhamdulillah dai muna yi da mutanen kuma ina ƙara jaddadawa nan cewa duk wani da ya kawo mana wani jawabi na ko wani abu dai na sirri insha Allah haka ne kuma ai da zai asirin ne tono cewon shi ya bada.
To kamar yadda aka ce wannan aikin da kake dole ne aka fuskanci hatsarka kafin mu daga sai mutuwa shine kamar irin da kano musamman ma na irin barazana da ake ku jami'an ku.
Kai to ai da ma haka ne duk wani lawan jami'an mu da ya shiga wannan aiki ya riga ya sako hatsari ciki kuma mun dauka zamu so muna da iya kokarin mu muna kuma akwai abubuwan da ya kamata yi kuma abubuwan da ya kamata a lura da sun zaje aiki ko ana cikin aikin so insha Allah muna lura da duk irin waɗannan abubuwan da kuma roƙon Allah Allah no da shi ne Allah na taimaka mana kuma dai no ba wani matsala insha Allah.
Kamar yadda ka faɗa suna canja dabaru da sabbin san sakan nan a wasu an tantance wasu da koyi magunguna ta wasu ma da san sakan nan kamar me jikin ku a wadannan hanyoyi da ne cewa da hade su ba kamar ne dabaru suke canja
sai akwai wani da yawa kamar yadda ko ino masu tawowa da shi za ga cewa ino mutum kila a mota zai tawo da shi zai sa ni cikin ino wannan ba wai za kai ba za su nuna ba dai ba za su bayyana abun ba to kuma duk yana da cikin aikin mu ne za mu je mu bincika mu sani irin salon dai da suke yi abuwa ko a gida ne ko a hanya ne ko daga ko ina
kamar yadda shi ba wannan akwai inda aka yi kace an kama wasu ai na ku kama su bayan mai kana wanda an bayyana ku fadin su sannan wanda magunguna ne ma yanzu aka fi ta'amuli da su
an kama wasu ai na
a misali a jihar Adamawa wannan kamfani ya ba kuma da kace akwai kusa nasara bayan shi ne mai kana ne ko kuma ko
sai akwai mayankan akwai no kasuwan Jambutu nan akwai kasuwan Yola da duk wurare da kuma gurin da kina duddi ba wuri dai bane ba
kamar wanda ma kwayoyin da suke ta'amuli ne
to gaskiya dai tabar wiwi inan shine inan mafi yawa to banda su akwai su mai ro kwayoyin nan kamar su tramadol akwai su shulishu akwai su D5 duk da wadannan abinda suke yawa kenan
to masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na uku a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka kan yaki da wannan mummunar tabiya ta amfani da miyagun kwayoyi yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi ni Binta Asero take muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar America a birnin Washington DC
don kar a shafa baya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a shafa baya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida dani sana zanci baya ko ba ta da kyan
a makon gobe za mu kawo muku sabon shiri in Allah ya kai mu yanzu kuma ga shirin namu na ƙarshe sharhin jaridun Najeriya da baban gida Jibrin ya hada mana
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Dizze ya daga cikin manyan labaran jaridar Dizze da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari inda kuma ya tabbatar masa da kudurin gwamnatin Najeriya da kawo karshen ayyukan yan bindiga a jihar ta Katsina da ma sauran jihohin Najeriya a sanarwar da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu ya fitar inji jaridar Dizze shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana bacin ransa kan yadda harkokin tsaro ci gaba da tabarbarewa a jihohi na Najeriya irin su Zamfara, Sokoto, Niger da kuma jihar Kaduna. Shugaban kasan dai ya yi amfani da damar ganawa da gwamna Masari wajen jajantawa da mika ta'aziyya bisa rasuwan hakimin yan tumaki Alhaji Atiku Maidabino da kuma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Basari Alhaji Abdulhamid Sani Duburawa wanda yan bindiga suka halaka. Sai kuma jaridar Guardian jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka ana ci gaba da kai ruwan rana tsakanin yayan jam'iyyar APC mai mulki domin magance rikici da ya dade yana ruruwa tsakanin shugaban jam'iyyar ta APC Comrades Adam Oshomole da kuma gwamnan jihar sa ta Edo Godwin Obasake ganin yadda zaben gwamna ke karatuwa a jihar ta Edo yayan jam'iyyar ta APC da yanji jaridar Guardian sun tashi tsaye wajen yin kira ga shugabannin jam'iyyar APC musamman shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban amintattun jam'iyyar Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da Styles A wajen magance rikicin da ke ci gaba da ruruwa kuma maganin yadda wasu gwamnoni na jam'iyyar APC suka rabu wajen goyon bayan bangarori biyu da ke fada da juna a jihar ta Edo. Sai kuma jaridar The Punch jaridar da ta ruwaito kakakin majalisar dokokin jihar Lagos Mr. Mudashiru Obasa wanda ya gurfana gaban wani kwamiti da ke gudanar da bincike akan yadda aka kashe wasu kudade na majalisar da cewa majalisar dokokin jihar ta kashe naira miliyan 80 ga matan yan majalisun dokokin jihar ne a wata ziyara da suka kai birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa. Kakakin majalisar wanda ya gurfana a gaban wani kwamiti mai mutum tara da ya kunshi mambobin majalisar domin kare zargin da ake masa na mallakan wasu asusun bankuna 64 a bankuna daban-daban da cewa babu karshen gaskiya game da zargin da ake masa kuma akasarin kudaden da ake zargi an saurata an yi amfani da su ne wajen dai motocin hawa na alfarma ira Toyota Land Cruiser da shugabannin majalisar daban-daban. Sai kuma jaridar The Nation jaridar ta yada daya daga cikin manyan labaran tana cewa har yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya bata aje ranar da za a bude makarantun da aka rufe a kasar ba sakamakon cutar corona. Jaridar The Nation ta ruwaito ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagio Ihenare na bayyana hakan a birnin Abuja. Sabon Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum.